ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدساكي سادوا أولنا مجلسنا كرنت للتافن الكافي نا الإمام ابن عبد البر إن دمك كرنت كتاب الجامع ناون للتافن البركة درس منا وشينا درسنا قوم شارعا يومنا بيرغا وتن صفر شكالا دبون ايدا دليو هدود أربعين دبيو بان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وان ايدا شد أشرين دا أكو غواتن ترى شكالا دبو بدا أشرين اللصاف بطوري مسألة تكر شيدا قوم كرنتا وان كتاب الجامع نا كتاب الكافي عندما مانا يكتوا وإذا بلغ السبيان سبع سنين أمروا بالصلاة وإذا بلغوا عشرة ضربوا عليها. Anan muka tsaya inda malaki cewa idan yara sun kai shekara 7 za a umurce su da yin sallah, idan sun kai shekara 10 suka ki yin sallah sai a dake su akan rashin yin sallah. Kuma mun kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan, mun yi bayani a takaice yadda ya kamata a yi duka a musulunci. Za mu tashi daga fadin malam a yau, wal khairu kulluhu bil ada. والخير كله بالعادة، معنى الخير دكان الخير بالعادة واتو أنا صابة وادشيني. والخير كله دكان الخير بالعادة، معنى أصابة الخير شيء الخير إذن بقى ينسى تو بزمنتو الخير با قاشيوان دزي أي كتاشي الخيري أما سيدنا كأيك تاشي كافون زمانتو الخيري تو الخير كله بالعادة معانا بالتعود عليه سيدنا كاسابا وكنكا كافون زمانتو الخيري غريكا هكا يزوى اسكين حديث مزا الله صلى الله عليه وسلم واندى سيدنا معاوية يرويتو دقى حديث ابن ماجا دا ابن حبان دا طبراني مزا الله صلى الله عليه وسلم كتوا واتو الخير عادة الخير عادة الخير بي زمن تو الخير سئنا متن يصابا وكنسا ينا ايكا تاشيو دوغو بي دو من كل ما ايكا الخير ينا دو حلا سئنا متن يأي مجاهدة دا كنسا كا يأكيزو تيركا كي يو غو بيكما كا يأكيزو تيركا كساكي كل ما كان داجي وكان اي هر ازمان ما الادة غريكا سيكا صابا دشي ازمان تو mai sauki a gare ka, amma farin farko yana da wahala sai idan mutum ya saba wa kansa. Sai malam yake cewa ya ci gaba da fadin munasabar da yasa malam ya kawo anan fadin sa wal khairu kulluhu bil ada, yana da alaka da maganar da ya gabatar da ita cewa idan yara sun kai shekara 7 a umurce su da yin sallah. To hikimar wannan shine yara tun suna kanana su saba da sallah, to shine kice wal khairu kulluhu bil ada, to mana alkhairi ana sabawa da shine yau da gobe. Yaron da tun yana shekara 7 ana umurta su da yin sallah, ya iya sallah, ya balaga, bayan da za a hada shi da yaron da sai da ya balaga ya iko yin sallah, domin ya san alwala, ya san inda ake tsarki, ya san ruku'i, ya san sujada, inda iyayensa suna da kokari har za su nuna masa sujudu qabli da ba'di da sauransu. To malam yake cewa dan me ake so a koya wa yara sallah tun suna kanana, mecece hikima da ke ciki su saba da wannan alkhairi tun suna kanana? malam ya ci gaba da kawo hukunce-hukunce da suka shafi yara, yake cewa wala yanamu akhawani, ɗan uwa guda biyu yara ƙanana kada su yi bacci su kwanta, wal ukhtani, sannan ɗan uwa ɗan mata guda biyu ɗan uwa, fi thawbin wahidin, a cikin tufa ɗaya, a cikin mayafi ɗaya, mutajarridaini, suna tsirara, yara guda biyu babu tufa a jikinsu, tsirara, su kwanta karkashin mayafi ɗaya, to kada su yi wannan, kada iyayensu su basu su yi wannan din. Yaushe idza balagu ashara sinina, idan sun kai shekara goma. Kuma wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka kawo a wancan sati, abubuwa guda uku manzon Allah ya ambace a cikin wannan hadisi. Hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, manzon Allah yake cewa muru abna'akum bis salati li sab'i sinin, ko mutu yaranku su yi sallah idan sun kai shekara bakwai. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, wadribuhum 'alayha li 'ashri sinin, idan sun kai shekara goma suka ki yin sallah, ku dake su, ku ladabtar da su akan rashin yin sallah. Abu na uku, wa farriqu bainahum fil madaji, ku rarraba tsakankanin su wajen kwanciya idan suka yi shekara goma. To shine malam yake kawo anan, yake cewa wala yanamul akhawani, ɗan uwa maza guda biyu yara ƙanana kada su yi bacci, wal ukhtani, ɗan uwa mata guda biyu ƙanana kada su yi bacci, fi thawbin wahidin, karkashin tufa ɗaya, ko a cikin tufa ɗaya, ko a cikin mayafi ɗaya, mutajarridaini, suna tsirara, babu riguna a jikinsu. Yaushe idza balagu ashara sinina, idan sun kai shekara goma kada su yi wannan, kada a basu su yi wannan, kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna. To raba tsakaninsu, kada a basu su yi bacci, jikinsu na wato taba jikin juna, shin wannan a bisa wajabci ne ko mustahabi? A malikiyance wannan mustahabi ne, ko da aka basu yara ƙanana guda biyu suka kwanta karkashin mayafi ɗaya, ba su da riga, jikinsu na taba jiki, to wannan an yi makruhi ne, an bar mustahabi a malikiyya, domin suka ce shi yaro ba mukallafi ba ne, hukunce-hukuncen shari'a bai hau kansa ba. Wannan ita ce fahimtarsu. Wasu kuma malamai suka ce a'a, ai wannan umarni ne aka yi wa iyaye, ba wai umarni ne aka bai wa yaran ba, domin su gairu mukallafin, da haka nan hani da umarnin shari'a ba za su hau kansu ba. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da iyayensu da waliyansu, saboda haka wannan umarnin wajibi ne akan iyaye da waliyai. Idan sun kai yara sun kai shekara goma, to bai halatta a basu babu riguna a jikinsu, su kwanta kan katifa ɗaya, akan shimfiɗa ɗaya, jikinsu na taba jiki, ta wannan bai halatta ba, domin umarni aka baiwa su iyayen. Kuma wannan zancen ya fi dacewa da zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal aslu fil amri al wujub, asali ga umarni, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, za a dauke shi a matsayin wajibci. Idan muka ce wajibi ne, iyayen da suka bar yaran su suka yi wannan, suka yi irin wannan kwanciya ba tare da wani uzuri ba, sun yi laifi a gurin Allah subhanahu wataala, za a kama su da wannan laifin. Idan muka ce mustahabi, to kaga sun bar abin da ya dace ne, ba su yi laifi ba, ba su da zunubi, to ala yi halde duk abin da aka yi sabani aka ce, wasu suka ce wajibi ko mustahabi, mutum ya dauki hanyar salama. Kuma malamai sun ba da ka'ida, asali idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni, za a dauka matsayin wajibci, kada mutum ya sakaci a irin wannan al'amari, musamman ma irin wato duk umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa don amfanin dan adam ne, ko a nan duniya, ko a lahira, ko a nan duniya da lahira gaba daya. Sawa mun fahimci hikimar ko ba mu fahimci hikimar ba. Malai yake cewa mutajarridaini, ma'ana babu tufa a jikinsu. Mufumin wannan, inda akwai tufa a jikinsu, yara guda biyu, kowanne suna sanye da rigarsa, suka kwanta karkashin mayafi ɗaya, jikinsu na taba jiki, ba laifi ba ne, saboda mai akwai riguna jikinsu. to shine fa da malam mutajarridain wannan shine at-tafriqu a gurin malam fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa farriqu bainahum fil madaji ku raba tsakanin su a wajen kwanciya me ake nufi da wannan ya zama kowane yaro yana sanye da tufafinsa saboda haka idan suka kwanta sun ga tifa daya karkashin mayafi daya to ba a fada cikin abin da manzo Allah ya hana ba wannan maza a dauka a matsayin an raba tsakanin su wajen kwanciya wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman malikiya suka ce idan an yi wannan ma ya wadatar idan an yi wannan ya wadatar amma lahmi daga cikin malaman maliki yake cewa ufarriqu bainahum fil madaji abin nufi da wannan shine an yuju ala likulli wahidin firashin ala hida kowa a bashi shimfinan sa daban ya kwanta akai in maka tifa ce ko taburma ce ko me menene ya zama abin da suke kwanciya akai daban-daban wannan shine ufarriqu bainahum fil madaji sauran malamai da suka na malikiya da suka tafi akan wata fassarar su ma ba hana wannan suka yi ba aka samu wannan shine min babi aula amma da aka so kenan amma su ganin su yaya za a yi menene abin da idan aka yi za a fita daga cikin hanin manzon Allah to su suna cewa idan suka kwanta karkashin mayafi daya kowane yaro yana sanye da rigarsa to an fita daga cikin hanin da manzon Allah ya yi amma bisa ga fassarar Imam al-Lahmi to ba a fita daga hanin ba kuma an fassara da Lahmi yayi da wasu malamai ya fi dacewa da zahirin hadisin manzon Allah wa farriqu bainahum fil madaji ku raba tsakanin su wajen kwanciya to idan suka sanya tufafi suka kwanta kan katifa daya karkashin mayafi daya jikin su na taba jiki an raba tsakanin su hai ba raba tsakanin su ba saboda haka zahirin hadisi yana nuna cewa ya zamanto akwai tazara tsakanin su to sai dai in zama na uzuri babu yadda za a yi ba zai yi wannan ma samar masa katifa wannan ma samar masa katifa wannan ma samar masa shimfida wancan ma samar masa shimfida in zama na wannan ba zai yi ba to wannan wani abu ne daban uzuri ne amma zahirin hadisi da abin da yake nuna cewa shine wannan magurin kwanciyarsa daban wannan magurin kwanciyarsa daban wannan magurin kwanciyarsa daban wannan shine abin da zahirin hadisi yake nunawa ba za a ga jiga ɗaya halin ba sun yi zamana akwai uzuri fadin sa idza balagu 10 sinina idan sun kai shekara 10 za a yi musu wannan shin kafin nan ba za a yi musu ba a'a za a yi musu amma yaushe ne hakan zai zamanto wajibi bisa ga malaman da suka ce wajibi sai suka shekara 10 yaushe ne wannan zai zamanto mustahabi bisa ga malaman da suka ce mustahabi sai idan suka shekara 10 amma shin ya halatta a yi wa yara shekara 5 shekara 6 shekara 7 ya halatta an fi ma son wannan din domin suna ƙanana a fara yi musu wannan abin da sa hadisi yake shekara 10 to lokacin wato sun fara hawa mataki na balaga dan shekara 13-14 yara sun balaga dan shekara 10 yanzu tunaninsa ya fara nuna ya fara gane al'amura na sha'awa sabanin yara shekara 5-6-7 ba zai fahimta waɗannan al'amura ba to shi yasa manzo Allah ya ce shekara 10 to wannan bai nuna cewa dan shekara 6-7 ba za a yi masa wannan ba shi ba wannan za a yi masa kuma hikimar da ta sa shari'a ta ce a raba su domin idan suna kwanciya a kan shimfiɗa ɗaya cikin bacci dole jikinsu zai haɗu to wannan kada ya zamanto su saba wa kansu ko ya haifar musu sha'awa jikinsu na taba jikin juna to wannan kada ya haifar musu sha'awa to shine manzon Allah ya ce a raba a tsakaninsu to idan suka saba da wannan kaga idan sun girma ba mamaki zai tasiri akan tarbiyyarsu shi yasa aka ce tun suna ƙanana a koya musu wannan ladabi da kunya da kuma tsare mutunci wato wannan addini ne mai girman gaske babu addini da yake kare mutuncin dan adam ya zamanto tsarkakke mai kare mutuncinsa kamar addinin musulunci katin yara suna ƙanana ake koya musu wannan duk abin da yake zai iya haifar musu da sha'awa wanda ta saba wa shari'a ana nuna musu su kaucewa wannan abu ake gina su akan wannan su tashi amma za ka yi mamaki yau irin yadda kasashen da suke ba musulmi ba da kuma ma musulmi waɗanda suke masu raunin imani a hajja suna kiran a rika koyawa yara a makarantu wato alaka tsakanin jinsi sex education a tarbiyyar jinsiya a nuna musu ya namiji zai sadu da mace me alakar namiji yaran primary wai akwai musu wannan dan wai su saba da abin ka wannan ko ba ta sharri ko ba ta sharri wannan harkar mu'amala tsakanin mace da namiji wannan fitra ce halitta ce baya buƙatar sai an karantar da dan adam domin dinar har dabbobi sun sani wannan halitta ce Allah ta'ala yake halitta a jikin dan adam baya buƙatar sai an koya masa ga yadda zaka yi mu'amala da namiji in mace ce ko namiji baya buƙata sai an koya masa ga yadda zai mu'amala da mace to duk wannan wani solo ne wato na lalata tarbiyyar yara sai suna ƙanana a sa musu sha'awa to yaro karami ka zo ka nuna musu ga yadda alakar namiji da mace take ga irin zaman da ake yi to me abin da zai fara tunanin sa to an bashi wannan ilimin su kuma sai me an bashi wannan ilimin sai me ga ajin su akwai ma mix abin nan mix education ne akwai islaji wato cudanyar jinsi akwai mata akwai maza akwai yara akwai yan mata kuma an koya musu ga ainihin abin da ake yi kuma sai mai rage yanzu kuma za su yi su gwada wajen wata kafa ce wani sharri ne wato ake so a dasa a cikin al'umma ba yadda za a masu hankali su yadda da wannan ko mutum ba ya da addini mai hankali ba zai yadda da wannan ba to duk wannan yana nuna maka girman wannan addinin musulunci ga abin da addinin musulunci yake karantarwa ga kuma waɗanda suke ba musulmi ba abin da suke karantarwa mala yake cewa wal karahiyatu karhanci fi mabiti ibni ashir sinina ma akhihi wa ukhtihi karhancin kwanciyar yaro dan shekara 10 ma akhihi tare da dan uwansa namiji wa ukhtihi ko kuma tare da uwarsa mace shekara 10 ashaddu minha tsananin wannan yafi tsananin karhancin fi mabitul unsa ma al unsa mace ta kunta da mace yar uwarta namiji yaro mai shekara 10 ya kunta da dan uwansa shekara 10 ko yaro mai shekara 10 ya kunta da yar uwarsa shekara 10 ya bi tsanani akan mace ta yi kunciya da yar uwarta a mace sai yake cewa wala yabitu rajulu mutum ba zai kwanta ba kada ya kwanciya ma ibnihi tare da ɗansa mundu ya bulugu hadha sinna tun lokacin da ya kai wannan shekara ko ɗanka ne ya kai shekara 10 kada ka kwanta da shakin katifa ɗaya jikinka na taba jikinsa ka ware masa katifa shi daban walal ummu ma ibnatiha hakan nan ita uwa kada ta yi kwanciya da yarta a kan katifa ɗaya bisa ga fasarar lahmi ko kuma su kwanta babu tufa a jikinsu bisa ga fasarar mafi yawan malaman malikiya saboda haka in ka yi kwanciya da ɗan kan shekara 10 da tufarsa a jikinsa kai ma da tufa a jikinka babu komai bisa ga ra'ayi mafi yawan malaman malikiya amma bisa ga ra'ayin imamu lahmi hakan bai yi ba walal ummu ma ibnatiha illa wa bainahuma ha'ilu min athiyab sai ya zama na akwai shamaki min athiyab na tufa yaron ma da tufa a jikinsa kai ma mahaifi da tufa a jikinka ko kuma ke ma uwa da tufa a jikinki kamar yadda yake yarki tana da tufa a jikinta sai yake cewa wal karahiyatu karhanci fil ajnabiyaini wajen yara biyu waɗanda suke ba 'yan uwa ba ajnabiyaini ba 'yan uwa ba ashaddu yafi tsanani ko kuma yaro ɗan shekara 10 ya kwanta a kan katifa da yarinya 'yan shekara 10 wadda ba 'yar uwarsa ba ashaddu ya fi tsanani li'annahu munkarun wanda munkari ne wannan ya tashi daga karhanci ya zama abin ƙi mana wannan ya zama haramu wannan ya zama haramu saboda ba 'yan uwa ba ne ba abin da ya hada su karhanci da ake magana wajen 'yan uwa amma wannan suke ba 'yan uwa ba malam kita wanda munkari ne abin ƙi ne laifi ne haramun ne ayi wannan kamar yadda muka yi bayani duk wannan ana karantar da tsari na mutunci da talkaka ne ga al'ummar musulmi su zamanto masu tsare mutuncin su. Malai ke cewa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma, ya iktibasin aya, iktibasin sai ba tare da shi qala Allahu ba. Wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma, idan yara kanana daga cikin ku sun kai munzalin mafarki, ma'ana balaga, domin idan mutum ya mafarki, wannan mafarki nasa alama ne cewa ya balaga. Falyasta'zinu, su nemi izini idan za su shiga gidajenku, kama sta'zana alladhina min qablihim, kamar yadda waɗanda suka rigaye su manya daga cikinku, su ma idan suna shiga gidaje suna neman izini, saboda haka yara suna ƙanana, idan suka balaga to su nemi izini. Domin kafin su balaga akwai lokacin da aka bada dama, kamar yadda malam zai zo yi bayani, yaro kafin ya balaga, yara ƙanana, akwai lokuta da aka ware banda su kowane lokaci za su shiga gidajensu wurin iyayensu, lokuta guda uku da malam zai ambata, a wani lokuta guda uku nan dole su nemi izini kafin su shiga wurin iyayensu ko yara ƙanana suke, amma sauran lokuta ko yaushe za su shiga wurin iyayensu. To a wannan yanayin idan sun balaga fa za su ci gaba da wannan yanayin koko hukuncin su zai canza. Allah ta'ala yace wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim, daga ranar da suka balaga ta hanyar mafarki ne ko ta hanyar wato in ba shi gashi ne fito a gaban su, ko ta hanyar shekaru ne, in mace ce ta ga jinin al'ada ko yarinya ce ta yi ciki, duk wani alamu ne na balaga. To daga rannan in za su ga gidaje su nemi izini a gurin mutane. Wannan yana nuna cewa wato yaro ranar da ya balaga daidai yake da kowa da kowa a addinin musulunci, ya kai shekara 15 ya balaga ko 16 ya balaga ko 17 dai daidai yake da mai shekara 50 ko 60 ko 70. Da yawa daga cikin iyaye suna kuskure ko kuma al'umma mutane suna kuskure, yaro ya kai shekara 16-17 za a ce yaro, ana ga ko ya yi laifi ba laifi ba ne, kuma ana nuna masa har yanzu shi yaro ne, ba a nuna masa cewa ba yanzu fa shi alƙalami ya hau kansa, duk abin da ya yi na laifi ana rubuta masa, ya kamata a karantar da shi wannan don ya gane aka ce ai wannan yara ne, a ka bar su ai wannan ba yara ba ne, a ba yara ba ne. Allah ce wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma, ce falyasta'zin, daga ranar da suka balaga shikenan, maganar yaranta babu, maganar a ce da shi yaro babu, wannan lokacin ya riga ya wuce, yanzu ya zama ta mukallaf, ya zama ta balagagge mai hankali, hukuncin shari'a sun hau kansa. Wa ma lam yablughu fala junaha alaihim fil isti'zan, mana yake cewa matukar ba su balaga ba, yara ƙanana suke nan shekara 10, shekara 5, shekara 7, shekara 9, takwas, fala junaha alaihim, babu laifi a kansu, filisti izani, idan ba su nemi izini ba, ba dole ba ne su nemi izini, illa fil aurati salas, sai lokuta guda uku waɗanda mutane suke bayyana suke zazzauna cikin tsaraici, mana sai fil aurati salas, lokuta da mutane suke bayyana al'aurarsu guda lokuta guda uku, bani na kanu, yaran maza suke a milka yaminin ko bayi. To a wannan lokacin, a waɗannan lokuta guda uku dole za su nemi izini, amma banda waɗannan lokuta guda uku sauran lokuta an ba su dama su shiga gidaje babu izini, matukar ba su balaga ba. Wal auratu thalas, lokuta guda uku da Allah ta'ala da aka wato nemi yara su nemi izini, salatu awqatin, lokuta guda uku, man wal auratu thalas, Allah ya ce al aura, domin lokacin da mutane suke zama cikin al'auran su suke bayyana ma'anar tsaraicin su, ba lokacin bacci ne ko lokacin saduwa da iyali ne, to sha sa kira wannan lokacin al aura, qabla salati subhi, kamin sallar asubahi, lokacin da mutane suna bacci. Wasu malamai suka ce lokaci ne da mutum ya gama baccinsa na dare, yanzu asubahi ya kusa, yana shirin ya tashi daga yanayin dare na zama cikin tsiraici, yana shirin ya koma ya sa rigarsa ya shirin zuwa masallaci ko sallah kila lokacin ya farka amma fa yana yanayin cikin dare ne ba sun yi tufafinsa gaba ɗaya ba duna mai da ma cikin dare ba a shiga gurin mutum duk lokaci ne na bacci karfe 2 dare karfe 3 dare wannan lokaci ne na lokacin bacci babu wanda zai je gurin wani amma yaro misali yanzu yana gidan babansa ta yi misali yanzu kin buƙaci wani abu karfe 4 da rabi kila yace baba ya farka yanzu bari ne ka gurin baba ta yi hakan ya faru to amma in yayi leka bai gama shiryawa ba ya tashi daga bacci kenan yana sanye da tufafinsa na dare ko babu tufafi ma bai gama shiri ya sanya rigarsa da wannan zai sa a safe ba saboda haka sai a tsaya a nemi izini wa qabla salati adh-dhuhri haka ne kafin sallar azhar lokacin kailula kenan daman kailula galibi ana bacci ne a kafin sallar azhar mutane suka yi dan bacci suka dan huta to galibi kuma idan mutane suna bacci sukan tube rigarsu saboda samu dadin bacci to a wannan lokacin mai yara kanana za su shiga gidajensu ko wajen iyayensu su nemi izini kai kada ku tsam yaro dan shekara 10 ko 7 yazo ya bude kofa ya tsaya kanka to waye zai koya musu wannan iyayen da ku za ku koya musu wannan a gidanka sai ka tsara ka fara yaranka in kafin sallar subahi za ku shiga gurina ku tsaya a kofar daki na ku ji assalamu alaikum kada ɗayan ku shiga gurina ba tare da ya sallama ba haka uwarsu ta fada musu yara in shekara 7 shekara 10 idan za ku shiga daki na lokacin azhar ina bacci to sai kun tsaya kun yi sallama kafin ku shiga daki na idan kafin sallar asubahi za ku shiga daki na ko falo na sai kun tsaya kun yi sallama kafin ku shiga daki na to iyaye ne za su fada musu wannan ne hakki ne na iyaye su fada musu wannan wa ba da salati al-asma haka ne bayan sallar isha'i to bayan sallar isha'i shine lokacin baccin dare lokacin mutum ya gama bukatunsa na wuni yanzu kuma zai shiri rigunansa zai je kwanta to yana shirin kwanciyar nan kenan kada yaro zai bude daki shiga gurin mahaifiyarsa ko mahaifinsa ba tare da ya nemi izini ya musu sallama ba wa duk iyayen su ne za su fada musu wannan din ko wannan nasi ne na alqur'ani mai girman Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lista'zinkum alladina malakat aymanukum walladina lam yablughu huluma minkum thalatha marrat ya ku wadanda suka bada gaskiya yaranku wadanda basu balaga ba da kuma bayinku wadanda hannayenku na dama suka mallake su to idan su nemi izini a gurinku a lokuta guda uku salasa marrat a lokuta guda uku min qabla salati al-fajr ka musalla asuba wa hin tad'una thiyabakum min adh-dhahirati lokacin da kun tube tufafinku a lokacin zafin rana kafin azhar kuke bacci kuke kwanciya su nemi izini a gurinku idan za su shiga dakunanku wa min ba'da salati al-isha'i haka ne bayan sallar isha'i su nemi izini gurinku idan za su shiga dakinku salatu awratin lakum lokuta ne guda uku da kuke bayyana tsayayyinku laysa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun bayan waɗannan lokuta guda uku babu laifi akanku babu laifi akansu idan suka shigo muku babu neman izini bayan sallar al-asr dan ka yaro karami sai ya shiga dakin babansa bayan sallar maghriba yaro karami sai ya shiga dakin mahaifiyarsa ko lokacin hantsi yaro karami sai ya shiga dakin mahaifiyarsa domin wannan ba lokacin bacci bane ba lokaci ne na bayyana tsareci ba galibi to me yasa Allah ta'ala yace waɗannan lokuta banda lokuta guda uku na sauran lokuta ba sai sun nemi izini ba Allah ta'ala yake cewa tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd masu shike da fice ne a gare ku masu zagaye wani a gare ku don yaran suna gidanku ba ku rabu da su ba kullun suna tare da ku yaron ka santi ba wasu yana tare da kai yaro dan shekara 10 shekara 7 saboda haka duk sanda zai shiga daki ya tsaya ko baki assalamu alaikum baba in shiga ne ya tsaya ko baki assalamu alaikum mama in shigo ne ka ko akwai haraji saboda kaucewa wannan harajin takurwa Allah ta'ala ya ce tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd don ba ku rubuwa da su kullun kuna tare wannan uzurin ya sa Allah ta'ala ya kawo wannan ruksa ya kawo wannan sauki saboda kada fada cikin kunci wa ma jara alaikum fi dini min haraj dai wanda gazin kunci kunci Allah ta'ala yana wato sassauci saboda kawar da kunci daga cikin al'umma ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa da aka akan kyanwa cewa ruwan da kyanwan yasa baki ya sha wannan ruwan mai tsarki ne za a wala da shi sai manzo Allah ya bayyana illa innaha laysat bi najasin innama hiya min at-tawafin alaykum wannan ba najasa bane kyanwa ba najasa bace saboda kullum kuna tare da ita kullum kana tare da ku saboda haka kana da kyanwa a gida duk ruwan da ta sa baki ta fitar ta sha ruwan ya zama najisa aka ka samu aiki to ka wadda wannan kuncin sai aka ce wato ruwan da kyanwa ya sa baki kyanwa ta sa baki ta sha wannan ruwa mai tsarki ne za a yi ai tsarki da shi to haka nan Allah ta'ala yace tawafuna alaikum yaran ku ne kullum bayinku masu yi muku hidima kullu kuna tare da suna tare da ku kuna tare da su saboda haka duk sanda za su shiga gurin ku ko ɗakin ku sai sun nemi izini a kuta ku ruwa saboda wannan Allah ta'ala aka yi rangwame sai ya ware lokuta guda uku muhimmai wanda ake sa ran mutum zai zauna cikin tsiraici aka ce su nemi izini sauran lokuta da ake ganin mutum ba zai zauna cikin tsiraici ba aka ce su shigo babu neman izini sai Imam Ibn Abdul Bari yake cewa wa kullu waqtin yukhsha fihi ala al-mar'i at-ta'addi fa dhalika hukmuhu nasi lokuta guda uku ya ambata kafin sallar asubahi kafin azhar bayan sallar isha'i to shine sai malamin yake cewa shin hukuncin zai takaita hukuncin neman izini akan lokuta guda uku nan kawai koko wasu lokuta ma za su shiga ciki sai ki ta kullu waqtin duk wani lokaci yukhsha fihi da ake jin tsoron cewa ake jiwa mutum tsoro a ta'addi za a keta hurumunsa a gatsirikinsa fa zalika hukmuhu wannan shine hukuncin sa ma'ana za a nemi izini wannan ya danganci a yanayin mutum a gidansa da kuma yanayin gari wanda za a koma ne ga al'ada lokacin alkur'ani ya sauka a al'adan mutane lokacin waɗannan lokuta guda uku shine lokacin da suke bayyana tsareshinsu ko a yau ma kasashe da yawa kafin sallar asubahi da bayan sallar isha'i haka ne sai lokacin azhar ne wasu suna bacci wasu ba sa bacci saboda haka in aka samu misali yanzu wani lokaci ya zama al'adan mutanen gari suna bacci misali bayan sallar asubahi har zuwa karfe 10 wanda yanzu haka a kusa gurare da yawa garuruwa da yawa mutane da yawa suna bacci daga karfe 7 ko karfe 6 har zuwa karfe 9 suna bacci suna daki suna bacci kuma galibi nan mutum yana bacci yana bayyana tsareshinsa to kaga a wannan lokacin ma in ya zama akwai bayyana tsareshi to bai halatta yaro ya shiga gurin mamansa ko gurin mahaifinsa babu neman izini ba ta yi wani ce ai babu nan si a'a a nan illar za a duba tunda Allah ce salasu auratin lakum bai ce salasu auqat ba salasu aurat me yasa Allah ta'ala ya ce za a nemi izini saboda kada yaran su ga al'aurarku ka wani ita ce illar saboda haka duk lokacin da aka samu idan yaro ya shiga gurin mahaifinsa ko yarinyar ta shiga gurin mahaifiyarta ko yarinyar ta shiga gurin mahaifinsa ko yaro ya shiga gurin mahaifiyarsa akwai yiwuwar ya ga al'aura to sai a ce da shi me ya nemi izini shi malam ya bada ka'ida wa kullu waqtin yukhsha fihi ala al-mar'i ta'addi duk lokacin da ake jiwa dan adam tsoro za a keta haddinsa za a shiga cikin haƙinsa a ga al'aurarsa tsareshinsa fa zalika hukmuhu neman izinin nan shine hukuncinsa yaro ya nemi izini to kaga anan ma wato tsari na addinin musulunci mai ƙayatarwa akwai discipline wato ladabi ladabtarwa ko hatta a gidajen mu zuna da tsari a gidanka hatta a gidanka kai da yaranka ma akwai lokutan da za su shiga gurinku ba haka kawai kwasam za su shiga maka ba da tsari da ka'ida da ladabi to addini da yake tsara mana waɗannan al'amura a cikin gidajen mu kuma nassi na alkur'ani Allah ya saukar daga min foki sabi samawat
a ce kuma a ce wai tsarin mulki na addinin musulunci ba zai dace da zamani ba, tsarin aure a ce ba zai dace da zamani ba, ko tsarin cinikayya da tattalin arziki a ce ba zai dace da zamani ba. Kaga wannan an cuci mun cuci kawunan mu. To shi yasa tun lokacin da al'umma musulmi Turawa mulkin mallaka suka zo suka raba su da shari'ar Allah, suka hana su bin dokan Allah, suka kawo musu tsari irin na dan Adam, aka shiga cikin wahala. Kuma har abada ba za a fita daga cikin wannan wahalan ba in ba an koma wa tsarin Allah ba. Duk abin da za a yi, a yi demokuraɗiyyar, a yi menene, a canza hukunci, shugabanni a canza su, a samu sa'ada dai da kwanciyar hankali da jin daɗi da ci gaba, wannan ba yadda za a samu. To addinin musulunci babu abin da ya bari. Saboda haka kamar da malam ya kawo, in zamani ya canza, in lokaci ya canza, ko mutum yana da wani tsari a gidansa, duk lokacin da ake jin tsoron cewa idan yara ba su nemi izini ba zai yi su ga tsaraicin mahaifinsu ko iyayensu ko na gaba da su, to sai a ce da su su nemi izini. Kaga wannan kamar kare shi ne na magana da malam ya kawo, wanda muka bayyana a baya matsalata istizan idan za a shiga gidajen mutane. To kamata ya malam ya hada ya kawo a can. To a magalibi magabata ai wani rubutun idan suna rubutu ba wani tsari na musamman suke tsarawa ba, wasu abubuwa magalibi da ka suke rubutawa, saboda haka duk abin da ya zo kansu sai su rubuta, kuma suna rubutu wani abin da ya faru a kansu sai su rubuta galibi. To Allah ya sa mu dace. Sai malam yake cewa wala ba'sa, babu laifi an yanzura, mutum ya kalli ila wajhi ummi imra'atihi, ya kalli fuskar wato mahaifiyar matarsa, sulkarsa. Mutum ya kalli fuskar mahaifiyar matarsa, wa sha'riha, da gashinta, babu laifi, wa kaffaiha, da tafukanta, babu laifi, wa kadhalika, haka na babu laifi, ya halatta zawjati abihi, haka ne ya halatta ya ga wato fuskar mahaifiyar muskar matar babansa, da gashinta, da tafukanta. Me yasa malam ya kawo wannan? Me yasa shi ya halatta? Saboda su muharramai ne gare shi. Mutum ba zai auri, haramun ne mutum ya auri wato mahaifiyar matarsa, da Allah ta'ala yake cewa ummahatu nisa'ikum. Duk ranar da ka kulla aure da mace, to ko ka sadu da ita ko baka sadu da ita ba, mahaifiyarsa ta haramta gare ka. Domin kana daure mata aure, mahaifiyarta ta zamanto ummu imra'atika. Haka nan wato matar mahaifi Allah ta'ala ya haramta, wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Saboda haka har abada ba za ka aure matar mahaifinka ba, matar da mahaifinka ya aure ta har abada ba za ka aure ta ba, saboda haka ita muharram ne a gare ka. Saboda haka ya halatta wato ka kalli fuskarta, da gashinta, da tafukanta. Malamai suna raba al'auran mace zuwa kashi uku. Akwai al'aura al-mughallaza, wato matsananciyar al'aura, ita ce dubura da gaba da dubura, wannan mughallaza ce, babu sabani akan wannan. Sanda kuma akwai al'aura matsakaiciya ga mace, ita ce daga cibiyarta zuwa gwiwanta, ko daga kirjinta zuwa gwiwanta, wannan matsakaiciya ce, wannan baya halatta ta bayyana ga kowa sai mijinta, hatta mahaifinta ba halatta, ko iyayenta, ko ɗanta, sai daga mijinta. Sanda kuma akwai aura muhaffafa, al'aura mai sassauci, shi ne abin da al'adanci in tana gidanta ba ta suturta su, tana zaune a gidanta ko a filin gidanta ko tana tare da mata 'yan uwanta, galibi ba sa suturtawa, kamar kai da fuska da wuya da tafin hannu da wato kafafuwanta da tsantsinta ka yi wani galibi in mata tana gidanta ba ta rufe su ta cikin mata ƴan uwanta ba ta rufe su to wannan auratun mukhaffafa to auratun mukhaffafa malamai suka ce ya halatta muharrami ya gani don uwanta babanta danta amminta to shi yasa malai bisa ga wannan ka'ida malai kawo wannan din wala ba sababu laifi an yunzura mutun ya kalli ila wajhi ummi imraati fuskar mafiyar matarsa don muharrami ne gare ta muharrami ne a gare ta ba zai yi aure ta ba wa sha'riha da gashinta wa kafaiha da tafukansa to gari wannan al'amuran amma ce tana gidanta a suna bayyana su wa kazalika zawjatu abi hakan nan matar mahaifinsa a kuma dalili akan wannan shine farin Allah subhanahu wata'ala wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna zuwa karshen aya Allah ta'ala yake cewa baya halatta su bayyana wato adon su sai ga mazajin su ko iyayen su ko iyayen mazajin su ko ƴaƴan su ko ƴaƴan mazajin su aw abna bu'ulatihinna kashin abin da malaki fada wa kazalika zawjatu abihi aw abna bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ƴan su maza aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan uwan su aw bani akhawatihinna ko ƴaƴan uwan su mata to wannan muharramai ne gare su to Allah ta'ala ta wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adon su mana gurin da yake akwai adon su mata suna ado a fuska suna sa kwalli a ido ado ne ya halatta mijinta ya gani babanta dan uwanta wannan babu matsala sannan suna sa lalle ko a cikin a tafin hannun su to ganin lalle ne za a ga tafin hannu an gane haka nan zoben nan a cikin tafin hannu ne ya halatta a gani Ibn Abbas yake cewa wazinatu zahira alwajhu wa kuhlu alaini shine fuska da kuma kwallin ido da kuma lalle da suke sa tafin hannu da zobe fa hadhihi tadhharu fi baitiha wato wadannan gabbai wadannan ababai na ado suna bayyana fi baitiha a gidanta liman dakhala minan nasi alaiha duk wanda ya shiga gidanta gidan mace ka shiga gidanta za ka ganta a in tana zaune a gidanta zai wahala ta zo ta duki khimar ta sa a jikinta ta rufe fuskanta kukanta yana da wahala ko ta sa ta rufe ta lullubi ta zauna yana da wahala kafafuwanta har zuwa kusan rabin korinta a waje dantsanta a waje tabukanta a waje fuskanta a bude gashinta a bude wuyanta a bude to wannan muharramai ya halatta a su gani a babu laifi kamar da Imam Ibn Qudama yake cewa wa yajuzu lirrajuli ya halatta ga namiji an yanzura min zawati maharimihi ya kalla daga cikin mata muharramansa ila ma yadhharu ghaliban zuwa ga abinda galibi yana bayyana kan raqabati kamar wuya wal ra'si kamar kai wal kaffaini kamar tafukan hannu tafukanta wal qadamin da kafafuwanta wa nahwi zari da makamancin haka wa laysa lahu baya halatta gare shi ko muharramanka ko ƴar uwarka النظر الى ما يستر غالبا يستتر غالبا يكلي ابن نكي غالبي انا ستر تاشي كالصدر كما كي جنتا ابن نفو ما انا بابو ريغا اما تنا سنيدة ايغنتا كاكا كي جنتا وانا بيزمان تولي فيما ما انا بابو كوما اكي جنتا كاكا ما امانتا بابو كومي وانا حرامني اما بس كنت بابو كومي بابو ليفي كنت بابو كومي كاشنتا محرم منك محرم منك بابو ليفي kaga dan tsinta ba rufe ba babu laifi rabin korinta babu komai kaga ne muharramunka babu laifi amma kirjinta ba tifa ba khimar ba komai haramun ne shine ke cewa abinda galibi ana suturta shi mace ko tana gidanta tana suturtawa mace ko tana gidanta ba wani uzuri ne ba zai wahala ta bar kirjinta ba riga ba tifa ba komai ta zauna haka sai da wani uzuri to abin da yake galibi ana suturta shi to bai halatta muharrami ya ga daga cikin daga muharramunta muharramunsa na mace ba ka sadri kamar kirji wa zahiri baya wa nahwihima wa da makamancin haka duk da cewa wajen tafasil ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إنان يقولون ليا حلتا ما تتبين آوى محرم أنت كو محرم يا حلتا يقدق ما شيء ونقاو مثالي أما أوسو تفاصيل وسمى لما يسنسابا كما مثالي كمر ابن جزينا مالكية إكي سيوا ومنهم من لا يرى أن وإن كانت ذات محرم إما شيء تسمته محرم إذا نمجي جاز له يا حلتا قريش رؤية وجهها يكلني فسكتا ويديها دهنا ينتا دون سائر جسدها على الأصح بل ده سولا زكينتا بساقز انت ما في إنغانش تكاكا أراعي ابن جزي بذاك اللي إنا با بذاك كيبا بذاك أويابا أنغاني بذاك كوليبا كوكفا هو انت با بذاك دنس انت با أما أراعي ابن قدام يكاو كما أثر داك سامو داك ابن عباس da sauran malamai kaga suna ganin cewa ya halatta a ga wannan al'amura to malan shi ma kamar ra'ayinsa ya dace da kamar ra'ayin ibnu juzaydin ya ci gaba da cewa wala yanzuru ba zai kalla ba minhu daga jikin mata muharramai gare shi ila mi'sa mi zuwa ga nantsi gurin da ake sa a warwaro shine nantsi kenan ba wala sakin ko kaurinsa ko kaurinta to amma wasu malamai suka ce nisfu saqi ya halatta daga sabanta zuwa rabin kaurinta domin galibin wannan in mace tana gida tana bayyana wannan din kaida suka bayar abinda galibi mace tana bayyana su ba ta sitirta su in tana gida to menene wannan din aka samu sabani to shine wasu suka ce kaurin gaba daya har zuwa guyo ka gani wannan bai halatta ba ko muharramin ka ne ko iroka ko gogonka ko halarka ko mahaifiyarka ina san ai halatta zuwa rabin kauri wannan babu laifi wala jisrin haka na bai kamata ya galli sauran jiki ba babu tufa lalle tufa ba matsala ai abin da ake magana babu tufa wala jisrin bai halatta ya galli sauran jiki bangarori na muharramin sa ba babu tufa babu sutura amma wadannan gurare wadanda galibi suna bayyana idan mace tana cikin gidanta muharrami ya halatta ya gani domin asali akwai haramcin aure a tsakanin su sai malan ya ci gaba da cewa wala yajuzu baya halatta ترداد النظر ميمة كلو ميمة غني كلو وإدامته دو مد غني لامرأة قوتمت شابة ودتنا سكين كرفنت من ذوي المحارم دكما محرمي أو غيرهن قوصنص أو أجنبيات دمت ودتنا سكين كرفنت كو محرمن كني dama mulki ba muharrama min babi aula ko muharramin ka ne to bai kamata ka kura mata ido ka sa ta gaba kana ta kallanta ba kai ma matashi ita ma matashiya misali a yar uwarka ko kanwar mahaifiyarka yarinya ce karama to ka ta kallanta musamman da yake an baka dama ka kalli fuskanta daga jaka ta kalli fuskanta ko dantsanta ran wasu malamai ko gashin ta kanta a bude an baka dama ka gale to shine sai kuma Allah ya bata kyawun halitta misali kyawun halitta ga karancin shekaru kai ma ga karancin shekaru sai ka zuna kana ta kallanta ka ji da cewa an halatta maka wannan amma shedan zai iya shigo ciki to shine malamin yace kar ayi wannan min babi a saddu zari'a akwai matsala guda biyu a nan malam ya hada abubuwa guda biyu kallon mace wanda take ajnabiya ce gare ka ba muharrami ne gare ka ba ya halatta ka aure ta sannan matsala ta biyu kallon mace wanda take muharrami ne gare ka mu yi bayani akan wannan to matsala ta farko mace wanda take ajnabiya gare ka haramun ne mutum ya kalle ta ba tare da wani uzuri ba, ba tare da wani uzuri na shari'a ba. To saboda haka ka kalle ta kallo na farko ba da niyya ba, ba da shiri ba, kawai ka sai ka juya ka kalle wani guri, ka kalle ka ga mace sai ka kauda kanka. Wannan gani na farkon nan an halatta maka saboda baka yi niyya, baka san cewa akwai mace a gurin ba, ko kana ci ba kadan sun shiga mace, to kada kuma ka ci gaba da kallon ta, ka kawo da kanka. To gari na farkon nan wanda ta gani ba da sani ba, ba da shiri ba, to wannan an halatta maka, wannan kuma ba za a kama ka da wannan laifin ba, wannan ba za a kama ka cewa kai laifi ba. Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya tambayi manzon Allah yace, ya Rasulullah, an-nazar al-fujaa, dangane garin bazata ha kawai na ci ba sai na ga mace ba da shiri ba, ba da sani na ba, ya matsayin wannan sai ce fa amarani an asrifa basari, hadisin sahih Muslim. Yace in ka ga wannan sai ce sai ka kawo da kanka, to ka kawo da kanka, to ganin da kai na farkon nan da yake babu niyya Allah ba zai kawo maka da wannan ba. To bayan ka ga na farkon nan, to wannan wace mace ce wannan, wace irin mace ce wannan, ka sake ci gaba da kallo ta wanda kuma ya zama to da laifi. An yi wannan basanta ba kuwa, wanda kamar wallahi ƴar unguwanmu, to ka shiga cikin rikici. Saboda hadisin Buraida, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Ali, ya Ali, la tutbi'in nazratan nazra, kada ka bibiyi kallo da kallo, kada ka bibiyi gani da gani. Ka ga mace to kuma ka saki bin wannan gani da wani gani, kada ka yi wannan. Fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhira, gani na farkon nan an maka rangume, an maka afuwa dan ba da innamal a'malu binniyat, baka yi niyan ganin ba, ha kawai ka ganta, amma gani na biyu to ba za a yafe maka ba, za a rubuta maka zunubi. To sannan kuma yin zamana kamar da malam ya kawo, mutum ya dawwamar da ganin, ya ta kallo, ka ga wannan hatsari ne. Kamar da wani ya zo gurin daga cikin, magabata ya kawo kukansa, ya zo gurin sai ga goshinsa duk na jini. Yace bawan Allah me yasa meka ne? Yace wallahi Allah gata mana, ina tafiya na ga wata mace ta zo ta gicce, sai ina ta kallanta ne juya, ina kallanta ina tafiya, sai naje ne karo da garu, ne garo da katanga, na samu rauni a goshi na, ina ta jini. Sai ce Allah ne soka da alkhairi, ya gaggauta maka azaba dan duniya, da abu ne laifi ne. Inci Allah ne ya gaggauta maka azaba, nan take Allah ya nuna maka ka je kai karo da katanga har goshinka na yayi jini. Inda Allah bai soka da alkhairi ba, sai a rubuta maka zunubi, gobe kiyama Allah ya kawo maka da wannan laifin. Saboda haka wato mace wadda take ba muharrami ne gare ka ba, an ba gani na farko ba shiri ka ganta ta wannan amma ka ba za ka maka da wannan laifin ba, kuma abin da ake so shine ka kawar da kanka nan take. Dan kuma lokaci yayi ku, to akwai matsala ta babun, matsala ta biyu shine ganin muharram, mace muharrami, to hatta ganin ajnabiya shin yaushe ne zai zamanto haramun? In mace tana cikin kamalin hijabinta da niqabinta, ta sa hijabinta babun da ake gani a jikinta, nan ma haramun ne ka ganta? Ko ku haramun ne ka ganta idan ta bayyana tsirekinta? To za mu tsaya nan, idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi daga wannan matsala. Abinda muka faɗa ya zama rijiya, Allah ya ba mu larasa gaba daya. Abinda muka faɗa ya zama da kuskure, Allah ya yafe mana gaba dayan mu, Allah ya tsare mana imani mu, Allah ya wanzar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.